Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Har yanzu Baba Yakub Makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Laraba, 9 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala wani taron masu ruwa da tsaki dangane da makobar kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a arewacin Najeriya wanda ya wakana a Kano. Akwai kuma karashin tattaunawar Aisha Ma'azu da Group Captain Sadiq Garba Shehu akan matakin da ECOWAS ke dauka akan sojojin juyin mulki na kasar Niger. Muna kuma dauke da shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu ke za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kakabawa a kasar jamhuriyar Nijar karin takunkumai a jiya talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na baya-bayan nan da tawagar haɗin gwiwa daga kasashen yammacin Afirka da kungiyar tarayyar Afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi. Shugabannin mulkin soji sun ki amincewa da shigar tawagar a cikin kasar, suna cewa yanayin da ake ciki na barazanar wuce guna da iri ya sa ba a iya wata tattaunawa kan kawo ƙarshen rikicin kundin tsarin mulkin Nijar, inda jami'an tsaron fadar shugaban kasa suka karbe iko tare da ci gaba da tsare zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum da iyalansa. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi barazanar shiga tsakani da karfin soji a Nijar, matukar ba a maido da Bazoum kan mulki ba. Kodayake a ranar Lahadin da ta gabata, wa'adin shugabannin juyin mulkin ya cika ba tare da sun dauki wani mataki ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ranar Talata ya ce har yanzu wato Amurka na da begen sauya juyin mulkin na Nijar kuma abu ne mai yiwuwa. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ba da umarnin sanya sababbin takunkumai ta hanyar babban bankin Najeriya da nufin masu hannu da shuni waɗanda ke da alaka da waɗanda suka kwace mulki, inji kakakin shugaban kasar. Sojoji da jami'an leken asirin Amurka suna yin takatsantsan wajen kakkaɓe kungiyar IS a Iraki da Siriya. Duk kuwa da kuma bayan da kungiyar ta'addancin ta yi na asarar mayakanta da manyan jagorori da kuma wani khalifa na gaba. Wannan na zuwa ne kasa da mako guda bayan kungiyar ta IS ta sanar da mutuwar Abu al-Hussein al-Quraish wanda ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun a watan Nuwamban bara. Hakan kuma na zuwa ne yayin da aka sami rudani game da yadda Abu al-Hussein ya gamu da ajalinsa. Da farko Turkiya ta ce ta kashe shi ne a wani samami da ta kai a ƙarshen wata Afrilu. Kodayake jami'an Amurka ba su tabbatar da ikirarin ba. Kungiyar IS wadda ake ganin ta jinkirta fitar da sanarwar ta kuma dora alhaki kan Hayat Tahir al-Sham mai alaka da Al-Qaida wanda nan take yi watsi da zargin za iya kallon kowane irin yanayi a matsayin wata alama da ke nuna cewa ikon IS na raguwa. Sai dai jami'an Amurka sun yi gargadin cewa zayyana irin wannan matakin na iya kasancewa riga malam masallaci. Akalla ɗaliban likitanci 150 da 160 da suka arce daga gidajensu tare da yin watsi da karatunsu saboda yakin Sudan sun sami mafaka da kuma wata dama ta kammala karatunsu a ƙasar Rwanda. Tare da taimakon gwamnatin ƙasar ta Rwanda, ɗaliban jami'ar kimiyya da fasaha ta UMST da ke birnin Khartoum za su kammala karatunsu a jami'ar ta Rwanda. Sun ce an mamaye harabar makarantarsu da ke birnin Khartoum tare da mayar da ita wani barikin soji. Dr. Susan Humeda, mataimakiyar shugabar jami'ar ta UMST, ta shaidawa muryar Amurka a Kigali cewa bayan yakin mun yi tunanin mayar da ɗaliban zuwa wurare daban-daban inda za su ci gaba da karatunsu da kuma kammala digiri. Ta ci gaba da cewa muna matukar godiya ga gwamnatin Rwanda wacce ta bude mana kofa kuma ta karbi ɗalibanmu na likitanci. Jami'ar da aka kafa ta shekaru 27 da suka gabata tana da ɗalibai kusan 7,000 a sasanninta daban-daban. 3,000 daga cikin ɗaliban likitanci ne kafin yakin ya barke a watan Afrilu. Ɗalibai 160 daga cikin na likitancin kuma sun kaura zuwa Rwanda. Humeda ta ce tana godiya ga waɗanda suka taimaka a hijirar tasu zuwa Rwanda.
An jima kadan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Bayan kammala taron masu ruwa da tsaki dangane da makomar kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a arewacin Najeriya wanda ya wakana a Kano, masu gudanar da harkokinsu a wannan fanni na ci gaba da bayyana abubuwan da suke dakile ci gabansu. Amma masana tattalin arziki sun ce akwai mafita. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
Batun karfafa gwiwar kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu ta hanyar samar da kudaden da za su rinka tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata na cikin manyan muradin ci gaba mai dorewa guda 17 da kasashen duniya suka rattaba a hannun shekaru 8 da suka gabata. Duk da cewa Najeriya na cikin jerin waɗannan kasashe, amma har yanzu ma'abuta kanana da matsakaitan masana'antu musamman a yankin arewacin ƙasar na ci gaba da nuna damuwa kan rashin samun tallafi ko lamanin bunƙasa sana'o'insu.
Shiru Umar, wanda nake gudanar da sana'ar biredi a nan kunna Asabe, ina kai akalla shekara 10 ina wannan harka. Ba wanda ya taɓa zuwa da mina akan cewa ko ina da sha'awa ga wani ainihin tsayi da wani ta kawo na tallafi.
Ni sunana Albabatu Bala, to na ɗan kafa ɗan shago ne dai haka. Ɗan kayan provision ne. Mu dai gaskiya ba mu taɓa samun wani tallafi daga gwamnati ba. Ka san komai hanya ce, mu ba mu da hanya gaskiya da za mu nema. Dai hukuma Ubangiji Allah isa ta duba mu.
La'akari da waɗannan matsaloli ne masu ruwa da tsaki suka gudanar da taro na musamman a Kano domin lalubo mafita, inda aka cimma kudurori da dama tsakanin bankuna da cibiyoyin tallafin kudade domin bunƙasa sana'o'i. Sai dai Alhaji Babangida Lamido mai sharhi akan bunƙasa harkokin sana'o'i kanana da matsakaitan masana'antu ya ce taron ya zo akan gaba amma akwai sauran rina a kaba.
To Allah Allah tabbatar abubuwa ne masu kyau, amma abin takeici a nan gurin a ce ko kansila na gwamnati babu. Ba wani mahaluki daga sai an turo shi, kuma sannan harkan nan dole sai gwamnati ta ba da goyon baya sannan za ta yi kuɗi ne wanda in an tabbatar an ba mutane jari za su amfana da su. Gwamnatin Lagos, kafin ma a ce an ba da gwamnatin tarayya ta ba da irin wannan abin, kafin ka ce me sun taimaka mutane su fiye da rabin kuɗi an karɓe an ba su. Mu ɗin nan duk arewacin ƙasar na gani kanciya in an ba da miliyan 70 ko to fiye da miliyan 55 na Lagos. Duk gwamnatocin arewacin Najeriya sun yi buris da harkar kasuwanci ne. Ta ƙarfin tsaye fa ke kasuwanci a garin nan. Ba ruwansu da harkar kasuwanci matuƙa. Ba ruwansu in dai abu ba harkar siyasa aka saka a ciki ba. Amma masana'antu da kasuwanci har ga Allah ya bamu a baya, kuma da kuɗin mu ake amfani. Lagos ba ta rayu ba an bace liki a Kano. Amma kafin ka samu masu irin wannan abu har ayi a cikin abin an gaba bamu.
A nasa bangaren Farfesa Murtala Sabasa Gagi na Jami'ar Bayar Kano na cewa
dole su kansu bankunan sai an musu takara, domin yawanci ba sa son bawa wato waɗannan ƙananan 'yan kasuwa bashi, saboda suna ganin kamar ƙananan 'yan kasuwa ba lalle su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba, kuma harka da ƙananan 'yan kasuwa ma kamar abu ne mai wahala a wajensu. So saboda haka sun fi son mutum da zai zo ya karɓi biliyoyi. Kuɗin ruwa da ake caja na waɗannan bankuna ya yi yawan da 'yan kasuwan ba za su ma iya zuwa wajen waɗannan kuɗaɗen ba. Sannan abu na ƙarshe shi ne dole sai an zauna an daɗa haɗa kan waɗannan 'yan kasuwa, an wato ilmantar da su, kuma an zaburar da su akan hanyoyi na kasuwanci na zamani da kuma hanyoyi da za su bi domin su kai gaci wajen samun waɗannan kuɗaɗe.
Hakan dai na ƙara nuna buƙatar da ke akwai ga gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya su mai da hankali a kan fannin ƙanana da matsakaitan sana'o'i domin ceto yankin na arewa daga barazanar durƙushewar tattalin arziki. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwali da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Murtala ji ci gaban labaran duniya.
Kasar Jamus ta yi ta yin tsawaita aikewa da na'urorin kariya daga makami mai linzami na Patriot a Poland mai yiwuwa har zuwa ƙarshen shekara, in ji ma'aikatar tsaron kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. Berlin ta aika da rukunin Patriot guda uku zuwa gabashin Poland a watan Janairu bayan wani mummunan tashin bam a wani ƙauyen kasar Poland a ƙarshen shekara ta 2022. An yi kinin cewa harin ya faru ne sakamakon wani makami mai linzami na tsaron saman Ukraine. Da farko an shirya kaddamar da tsarin da Amurka ta yi na tsawon watanni 6, amma ma'aikatar tsaro ta ce ta baiwa Poland tayin kiyaye tsarin a lokacin bazara mai yiwuwa har zuwa ƙarshen shekara. To sai dai kuma farawa daga shekara ta 2024 tsarin zai zama wata muhimmiyar gudunmuwa ga rundunar tsaron gaggawa ta NATO, in ji ma'aikatar. inda ta kara da cewa za a sami tsawaitawa ga Poland ba wato ba za a sami tsawaitawa ga Poland ba bayan shekarar nan ta 2023. Da farko Poland ta ja da baya kan tayin na Jamus ta yi mata, a maimakon haka ta yi kira ga Berlin da ta aika da wato rukunan zuwa Ukraine. Jamus wacce ta kasance babbar mai bada gudunmuwar makamai zuwa ke daga baya ta aika da makaman Patriot zuwa ga Ukraine. Wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da yi wa kasar China leken asiri sun bayyana a gaban kotunan tarayya daban-daban a California a jiya Talata domin sauraren shari'a kwanaki bayan kama su da kuma zargin su da bayar da muhimman bayanai ga gwamnati da jami'an leken asirin kasar China. A cikin kararraki daban-daban da aka sanar lokaci daya a ranar 3 ga watan Agusta, ma'aikatar shari'a ta ce an tuhumi ma'aikacin jirgin ruwa Jinshao Patrick Wei mai shekaru 22 da laifin leken asiri. Haka kuma an tuhumi karamin jami'i Wenheng Thomas Zhao dan shekaru 26 da aika bayanai ga jami'an leken asirin China. Har yanzu dai ba a tantance ko suna tuntubar jami'an leken asirin na China ba, wanda ake zargin yan asalin kasar China da suka sami zama yan Amurka. A cewar takardun kotun, ana zargin cewa ma'aikatan jirgin ruwan sun karbi kudaden ne domin baiwa kasar China bayanai game da fasahohi da suka yi amfani da su wajen aiki da kuma ayyukan soji na ruwa nan gaba da suka hada da atisayen soji na kasa da kasa. A cewar kafar yaɗa labarai ta ABC News, a hana Zhao Bailey yayin sauraron karar da aka yi masa a safiyar jiya Talata a Los Angeles. Alƙalin ya ce ya ɗauki Zhao a matsayin barazana da haɗari ga al'umma yayin da ya ba da umarnin tsare shi. Sa'o'i bayan haka kuma a San Diego, shi ma Wei an hana shi Bailey bayan da alƙali ya yanke hukuncin cewa yana da haɗari ga barazana da al'umma, a cewar ABC News.
Akai da Murtala Faruk Saginna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu kawo muku ci gaban tattaunawar abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu da group captain Sadiq Garba Shehu, masani kuma mai nazari akan tsaro da aikin soja, wanda ya mana fashin baki akan matakan da ECOWAS take dauka da wato akan sojojin juyin mulki a kasar Niger. To sai dai ya ce bambance-bambance da ke cikin gida na ECOWAS shine ke hana matakan nata wato yin tasiri.
A cikin ECOWAS din nan, banda bambancin renon Ingila da renon Ingilishi da renon Faransa da renon Portugal, akwai magana ta cewa a cikin waɗannan ƙasashen already akwai ƙasashen wanda yake sojoji sun karɓi mulki. To idan wata ƙasa tana ganin su sojojinta sun karɓi mulki, ai kina ganin cewa zai wuya a ce kuma wannan ƙasan ta ce ita kuma ta yadda a sa baki aje a farma wata ƙasa ko kuma a ɗauki matakai akan wata ƙasa saboda ta yi mulki, saboda kin ga suna da abin da ya haɗa su, kamar dai da muke magana national interest. Alal misali a Mali da Burkina Faso kin ga ba daɗe da sojoji suka amsa ba. So dama ko kin san tunda haka yake, zai wuya a ce Mali da Burkina Faso za su yadda cewa su ma a matsayinsu sun yadda cewa a ɗauki matakai, saboda suka ce haka su ma sun yadda a ɗauki matakai a kansu kenan, wanda yake ba za su so haka ba. To idan an yi tunani tun daga farko, za a san cewa yiwuwan dama a samu ittifaki gaba ɗaya a ƙasashen nan 15 cewa a ɗauki abin nan. Ni dai hasashen da ne kenan, dama can na kalli cewa zai yi wuya a samu yarda kan maganan kar magana abin nan magana. Kuma shi kin san abin da ake kira hanyar diplomacy ko sai diplomacy, wato shi diplomat wani lokaci abin da ya faɗa ba shi yake nufi ba. Idan an je mitin din nan, kin ga ai matakai ne kala-kala, kamar idan ce ba na soja bane, akwai kulla boda, akwai rike musu kudadansu, akwai kin hudda da su. Wata ƙasa za ta iya cewa na yadda da wannan, ban yadda da wannan ba. Wata ma za ta iya cewa ban yadda da wannan gaba ɗaya ba. Wata kuma za ta ce duk abin da ECOWAS ta yadda da shi duka gaba ɗaya na yadda da shi. To haka abin zai fito. Akwai wanda za su yadda a rufe boda amma ba za su yadda a rike kuɗi ba. Akwai wanda za su ce sun yadda a rike kuɗi amma ba su yadda da matakin soja ba. To amma in aka tashi kamar yadda a ƙarshen taro za a faɗi abinda yawan su ƙasashen suka yadda da shi ne. To amma ba a nan gizo ke sakan ba. A inda gizo ke sakan, sai an ce gashi za a ɗauki matakin, ke wannan ƙasan me zaki kawo, ke wannan ƙasan me zaki kawo. To a nan ne za ki ga rarraban kai. Sai kuma magana da kika ce akwai wanda suke magana cewa a wannan magana ta Niger akwai kasashen da suke neman gindin zama. To wato shi sha'anin kasa da kasa, wato abinda Bature ke kira international relation, abu ne wanda yake ba wani magana da'a ko rashin da'a a ciki. Kowace kasa kuma a wannan, duk da akwai kungiyoyi kamar na kasashen Afirka, kamar kasashen ECOWAS da kuma Majalisar Dinkin Duniya, kowace kasa idan abu ya faru a wani kasa na canjin gwamnati, tana dubawa me wannan canjin gwamnati ita zai kawo mata. Wannan shine ake cewa national interest. Kuma a lokacin sai kiga ba magana ne da'a ba. A gaskiya ma ba mu magana ne cewa wai canjin gwamnatin yana da kyau ko baya da kyau ba. A'a, yana da kyau fo mu kanmu da muke magana ko baya da kyau da ba mu kanmu. To inda kasashe kenan. So sai kiga cewa idan aka yi canjin gwamnati, saboda duk da ake cewa demokradiya, zaki ga an yi wani juyin mulkin a wani wuri, amma duka kasashe ba su ce sun janye daga kasan ba, suna nan dai suna hudda da kasan nan. So idan irin wannan abun ya faru, duk da akwai bayani da kungiyoyi kamar ECOWAS ko Africa Union za su bayar a kungiyance, to amma kuma kowace kasa a gaskiya tana duba wannan canjin mu mai kyau ne a wurin mu ko ba mai kyau bane a wurin mu.
Group Captain Sadiq Garba Shehu ke na masajin harkar tsaro da aikin soja a tattaunawar sa da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. Madalla kada amanta dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Aisha Mazo da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A can shekaru baya, ba abun mamaki bane ka ji ana cewa wa zai auri jahila. Sai dai duk da rashin zurfin ilimin mata a wancan lokaci, mata suna auruwa kuma su zauna a gidajensu. Kana al'umma ta amfana da wannan tsari matuƙa. To sai dai sabanin yadda ake tunani a da can. Yanzu mata suna samun ilimi mai zurfi, suna kasuwanci, kuma za a iya cewa sun samu ci gaba a fannonin rayuwa daban-daban sabanin yadda yake a baya. To sai dai a yanzu ne ake samun matsalar rashin aure tsakanin mata, musamman ma waɗanda suka yi zarra a fannonin rayuwa daban-daban. Lamarin da wasu suke danganta shi da zurfin ilimin mata ko kuma ɗaukakar da suke samu. Shin ina gaskiyar wannan lamari? Wannan shine maudu'in da zamu tattauna akai a cikin shirin ciwon yammaci a yau, kuma zan baiwa bakin namu dama su gabatar da kansu.
Sunana Umul Khairi Abdulmumin Iliyasu, ni mazauniya garin Jabce, ni malamar makaranta ce kuma social activist, also da ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma waɗanda suke cikin dangantaka ta soyayya. Ina yin sasanci tsakani idan ya kama, kuma muna kokari wajen ganin mun kwatar wa mata da yara ƴancin su a wajen da muke ganin cewa an take musu shi.
Masha Allah.
Sunana Fatima Ali Muhammad, wacce aka fi sani da Yasmin Bature, haifafiyar Kano ce, Kano na girma, Kano na karatu, Kano na ke rayuwa ta.
Kuma idan ban yi kuskure ba, kina siyasa kuma kina dan kasuwanci. Masha Allah. Zan fara da ke Ummul Khair. Zamanin yanzu mata sun ci gaba, in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra, in kika duba fannin kasuwanci kazalika, har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su, suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu. Me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban, har abubuwan da a da zaki ga ba a alakanta shi da mace, misali kwallo ko wasan kwando da dai makamantansu.
Eh to ina ganin mutum zan komai yana tafiya ne da zamani. Abubuwan da sun rinci akwai irin mugayen da haka na to fahimta ana ganin abin da ya dace mu shi kai sai abin da ya dace ta yi. Ko ana kallon cewa ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko zai affecting dinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu.
Haka.
To amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewa aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewa ce za ta samu a duk wani irin abubuwan akwai matan aure akwai yara akwai matasa akwai wanda sun girma to wannan shi gaba da aka samu zai zo da zamani kuma zai zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan saboda wani understanding din dole sai daga wajen
fahimta
to shi yasa yau waye zama da yanzu gaskiya kowani nan rayuwa zaki samu ana samun mata a ciki
haka gare ki malama Umi ko saki ga mace ta yi karatu tana da mai mayuwa tana da kuɗi tana da aiki mai kyau wasu har da gida suna da gidan kansu wanda kuma sun siya ne da gumin su ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa'annan abubuwan more rayuwar ba sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni suna so suna so miji irin wannan suna so irin wannan suna so irin wancan shi yake sa
sun mutane yawanci kowa da fahimtar shi amma magana gaskiya ni mace ce kuma na san mata kana hira da mata da yawa kuma babu kallon matan da ba ka mu'amala da su suke yin irin luxury life din ba da wanda ma irin ake rayuwa normal dan irin duk kana mu'amala da kowa kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyinsu
haka
dan nan gaskiya wasu matan da yawa kallon wai suna son namiji ne irin kala kaza ko kuɗi ko mulki ko sarauta wasu ba wannan ne tunanin su ba akwai mutane da na sani da yawa suna hawa mota ɗan mata ne da gidajensu suna managing business ɗinsu wasu suna zuwa aiki suna wannan ɗinsu amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba in shi za ki ga wanda suke tunanin hutuwa ne in suka bibiya ba ta ma san ya ake neman kuɗi ba ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba kawai tana zaune ne tana kallon wanda ta hawo mota tana tunanin saurayi ne take mata ko kuma miji take aure ne hali zai ce mata mota sai ta ɗauki zuciyarta sai ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta aure miji mai kuɗi ko ta yi saurayi mai kuɗi da za ta samu irin wannan luxury life ba ki ce ba ki iya juya naira ɗaya ta koma naira biyu ba ta ya za ki ce kuma ki ce wannan kuma wani abu da mutane ba su ganewa mazan yanzu ba sa son responsibility
wato ba sa son ɗaukan ɗawainiya
ɗawainiya saboda duba da yanayin yanda rayuwa ta zo ta canza komai ya yi tsada tattalin arziki na duniya ma ba namu na Afirka ba ko Nigeria ba na duniya tunda aka yi corona dinnan to tattalin arziki ya yi ƙasa to shi yasa yanzu maza su kansu suna son su ga sun samu mace da take da wani abu da at least za a daga yin ko 70-30 ne a cikin ko ba ta mai komai ba dai ita ta ɗawainiya kanta ina jan kallon namiji irin wannan ko ba ki iya juya naira ɗaya ba ta ya wannan namijin zai zo miki
to wannan ya kai mu ga tambaya na gaba za ki ga cewa idan har mace ya kasance ta bata yi aure ba ta zo ta samu irin wannan ci gaba misali a fannin ilimi ina da wata kawa da shekaru kusan 10 da suka wuce tana da PhD dinta ba ta da miji kuma ba abin da take so kamar ta yi auren ga ta kamilalliya gashi akwai addini da dai abin da namiji zai so a ce matar da zai aura tana da shi amma kuma babu maza ba kuma babu mashinshina ba wai shin me ke haifar da wannan yanayi na rashin aure ga mata da suka ci gaba
to gaskiya ni ina ganin matsala ce ta maganan control da ownership ma'ana miliki da kuma mallaka akasari maza su matan da za su mulka
suna kallon shi a matsayin challenge ko in ce
kalubale
a wajen su a ce mace ta fi su samu ko ta fi su ilimi ko ta fi su wayewa suna ganin kamar irin ba za su iya juya ta yadda ya kamata ba idan aka samu kai a wannan yanayin to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo koma baya ko tangarwa mace da ta zama da shi successful ko ta ci gaba wajen ganin ta samu mijin aure musamman idan kika duba a yankin mu na nan nahiyar Afrika da ya zama al'ada ta ci karfin kusan duk wasu ayyukan ba za mu kira shi addini ba kasancewar idan dai addini yake magana a kai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mata da tafi shi kudi tafi shi shekaru so kinga ba za mu ce wannan ne matsalar ba kawai abin da na fahimta kamar da na faɗa bayan matsala ce ta mulki da mallaka maza sun fi son mace da take kasa da su a komai ko da a tunanin su da kudutar su za su fi iya mulkarta kuma su mallake ta kaga wani bangaren kuma akwai maza wanda su akwai issue na rashin son ba wa mace hakkoki to mazan da suka da matsalan wannan ba sa son mai wacce da ta fanci hakkokin ta kuma wacce za ta iya tsayawa kanta ba tare da sai da taimakon su ba suna ganin cewa idan suka aure ta to kamar sun koma baya ne inda zai zama da shi za ta iya yin abubuwa wa kanta ba tare da ta nemi taimakon su malama Aisha saman a zamanin da yala ba ilimi kuma kina auruwa wasu ma dan in ka ji ta asalin kakannin mu ma ko primary ma ba su taba zuwa ba kuma sun zauna kuma an yi zaman rayuwar aure wanda yawanci da za ki ga sai mutuwa ce ma ta ce mutum daga gidancin da yabu ba kamar yanzu ba sun san komai a rayuwa zamani yana canzawa muka duba da 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 yanzu bambancin mu'amalar rayuwa komai na rayuwa da canzawa na farko izini ya bunƙasa ba kamar da ba an samu research da ake yi ba kamar da ba
bincike
da mun san cewa ilimi ba shi yake hanawa a auri mace ba kuma ba shi yake hanawa a ce ba za a auri mace ba idan muka ce ilimi rashin ilimi yana hanawa a auri mutane da kakanninmu duk ba su aure ba wannan ne dalilin ba abin da yake sawa daga da yara an aure da kuma sun zauna lafiya kallon ba a samu wayewa kamar yanzu ba na biyu yanzu ba wai matan da ilimin ba ta auruwa ba ne ba rayuwa ce da ta canza da kuma duba da yanayin expenses ba yawanci za ki ga mata mun dora wa kanmu wasu ƙarya ta za ki ganta kamar da jima ba da muke hira da wani friend ina yake cewa za ki ga mace ma layin gidansu ma iyayenta mota ba ta shiga layin amma tana riƙe wayar miliyan ɗaya da wani abu dole mutum da zai aure ki zai ji turan ya ce ya ga kina riƙe waya matan miliyan ɗaya da wani abu ba mata ne ba ta auruwa ba ƙarya mai yawa kullum akwai maza.
Sauraro sai a biyo mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu Ummul Khair Abdulmumin Iliyasu da Fatima Ali Muhammad sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A takaice an kakaba wa kasar jamhuriyar Nijar ƙarin takunkumi a jiya talata sa'o'i bayan da shugabannin sojojinta suka yi watsi da yunkurin diplomasiya na baya-bayan nan wanda tawagar haɗin gwiwa da ƙasashen yammacin Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi. Sojoji da jami'an leƙen asirin Amurka sun ce suna yin takatsantsan wajen kakkaɓe ƙungiyar IS a Iraki da Siriya duk kuwa da kuma bayan da ƙungiyar ta'addancin ta yi na hasarar mayaka da manyan jagorori da kuma wani khalifa na gaba wannan da yana zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ƙungiyar IS ta sanar da mutuwar Abu al-Hussein al-Quraish wanda ya jagoranci ƙungiyar ta'addancin tun a watan Nuwamban bara. Akalla ɗaliban likitanci 160 suka arce daga gidajensu tare da yin watsi da karatunsu saboda yakin Sudan sun sami mafaka da kuma wata dama ta kammala karatunsu a ƙasar Rwanda.
Kamar sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Jonah Cummings. Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.